快点啊，快点啊，走到海呀美酒，
快点啊，快点走到海呀美酒，
快点啊，快点走到海呀美酒，快点。
haka kuma hauhawan farashi wanda ya mamaye tattalin arzikin kasar sai alƙaluman hauhawan farashi ya rugu sannan mutane za su sake samun walwala da abin da ke ajiban su
jama'a assalamu alaikum da rashin tayi kenan shirin da ke fadakarwa akan harkokin tattalin arziki da kasuwanci wanda ni Salu Garba ke gabatar muku da shi kowane mako Yau za ku ji cewa kasafin kuɗi baya yi wa talakawa tasiri muddin aka ci gaba da samun rashin aikin yi da hawa-hawan farashin kayayyaki. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, ga wakilin murar Amurka da ke Abuja tare da baƙonmu Ishau Aliyu da ci gaba da firat da muka soma tun makonni biyu da suka gabata.
To, Ishau, ana yin shayin muhawara tun ma gwamnatocin da suka shuɗe cewa kasafin nan kusan ba a iya aiwatar da ma zuwa rabin sama. Ya ka ga tsarin musamman in ka kwatanta kasafin kuɗin bara ya ka ga yanayin nasarar aiwatar da shi.
To, kasafin bara an ce farko mu a tattalin arziki mukan kalli yadda gwamnati ta gabatar da shi ne. Shi ne ka ga na bara budget ne na transition. Wato na sauyin gwamnati amma wannan sai ya zo da alƙaƙai menene alƙaƙai ya zo da tawayen tattalin arziki sai aka yi masa suna da wannan abu kasafin kuɗi
na ji akwai ko kalmar recovery ne ma ciki
budget of growth and economic recovery wato ana maganan fita daga wannan ƙangi to fitan shine kullum muke gaya ma hukuma ayi a hankali kar ba a fita ba a ce an fita saboda inda gwamnati ta bada hujjoji cewa ku yi hakuri kaza ne ku yi hakuri kaza ne sai kuma ya zama na cewa an ce an fita wannan abun bashi to kaga waɗannan hujjoji sun kau to kullun a rinka aiki da abun da ke kasa kuma ana kokari ana kwatanta aikace-aikacen da ya kamata budget of economic growth and recovery misali na bana to kaga tun daga sunan sa ya nuna cewa ana kokari ne a fita daga wani kangi da aka shiga to wancan kangin an fita to shine zaka auna ci gaban tattalin arzikin da aka samu da wannan kasafin kuɗi
Yusuf tunda ka kawo mu maganar fita daga kangin tattalin arziki gwamnati ko ince committee tattalin arziki ya ce zuwa nan da wata uku wanda zai kare a watan Agusta Najeriya gaba ɗaya za ta fita daga wannan fatara ko kangin tattalin arziki da take ciki da ake kira recession shin ya kaga wannan hasashen akwai alamun nasara ko cika baki ne na siyasa
to ba za mu kira shi ga baki ba saboda mu muna aiki da alƙaluma ne kasafin kuɗin trillion 7 da aka sa masa hannu galibi kashi uku ne kasafin kuɗi akwai kasafin kuɗi da ke kula da albashi wannan 100% ana yin shi akwai kasafin kuɗi na ƙananan ayyuka akwai kasafin kuɗi na manyan ayyuka to a manyan ayyuka wanda ya shafi harkan noma ya shafi harkan kamfanoni da harkan gina tattalin arzikin ƙasar da harkan wutar lantarki da harkan ma'adinai duka wannan su ne suka samu tarnaki na yanayi saboda lokacin da ake gabatar da su so da yawa zaka ga an ware kuɗaɗe da yawa a kasafin kuɗi domin harkan noma to amma har sai a je a fara noman ba a samu kasafin kuɗin hannu ba wanda wannan doka ba za ta fara aiki ba dokan bara kuma ta riga ta sha wahalan zuwa wannan yanayi to kaga shi sai an koma wancan tsari kamar yadda muka yi magana a koma ƙasa a yi kasafin kuɗi tun da watan Janairu shine watan farko da aka ɗauka a wannan ƙasa ya zama shekaran kuɗi watan shekaran kuɗi na farko to ayi kokari a kaddamar da shi sai an yi wannan sanin za a ga canje-canjen da kuma muradun gwamnati a gansu kiri-kiri idan ba a yi wannan ba to fa za a ta yin gaba ne ana waiwaye
Yusuf kana da ƙwarin gwiwa cewa wata uku kana ganin da wata uku za a ga canji cewa za ka yi mamaki in ka ga cewa an fita daga wannan kangin gaba ɗaya
Eto, mu a yanda muke kallon al'amuran muna na ga maka mu a tattalin arziki muna amfani da kididdiga ne da aka samar daga kididdigar da hukumar kididdiga ta ƙasa ta samar wanda ya nuna cewa aikin yi ya ragu a cikin ƙasan to wannan aikin sai fa ya koma sama bayan da za a yi aiki ya ragu kace za a fita daga kangi a nan da wata uku haka kuma hauhawan farashi wanda ya mamaye tattalin arzikin ƙasan sai alkaluman hahon farashi ya rugu sannan mutane za su sake samun walwala da abin da ke ajiban su sai farashin da ake bada aro kudi a banki ya rugu sannan masu neman aron kudi za su shiga bankuna su karbo kudade sannan su juya tattalin arzikin da shi duk waɗannan alƙalman mu su muke kallo ba wai hasashe irin na siyasa ba ka faɗi abin da zai maka dadi mu muna amfani da abubuwan da aka zo da su ne a ka'idanci wanda haka kimiyya take kuma ita in ka bita to ba za ka sai dai ai fushi da kai amma kai ba za ka fushi da kowa ba
wato dai yau dai za a ce kusan wannan abin sai yadda haliyayi dai
kawai idan alƙalma suka fara canzawa daga wannan kasafin kuɗi da aka sa mu hannu sai mun jira mun ga yanda ya fara aiki sannan mu fara mu fitar da hasashen mu game da abin da zai faru a gaba wancan hasashe na wata uku wanda gwamnati ta yi dole ne gwamnati ta yi haka kamar mutum ne yana da uba mara lafiya in an zo gaishe shi aka ce ya mai jiki sai ce ya ji sauki ne ba wanda aka ce a jikin fa ba lafiya ba kaga ba zai yi ba
dole zama akwai hikimar magana
dole zama akwai hikima na mulki daban mu kuma aikin mu da Allah ya dora mana shine mu ta kokari tunda da mu da ku da kuka ba mu wannan dama mu yi ta magana a dan abin da muka fahimta da abin da muka ga wasu tilan arziki suna yi da kuma yanda muke tunani in an yi kaza za a ga kaza saboda lokuta da dama su wanda suke cikin gwamnati ba wai ba su san abin da ya kamata a yi bane a siyasa ta kan danna abin da za a ce a yin misali zaka ba shugaban kasa shawara amma sai kaga kaman ba anan ya karkata ba kuma in ka fada zai ga ba ka dauka ba to sai ka dauke shawara sai kai shiru kana sanar da ita sai ka tambaye shi me za a yi to irin waɗannan abubuwan suke mana tarnaki a tattalin arzikin kasa kasan tana da arziki mai yawa tana da mutane masu yawa kuma tana kasafin kuɗi mai yawa in ka kula ai kasafin kuɗin ƙasar da aka yi a 2015 trillion 4 ne amma wanda aka yi a 2016 trillion 6 ne wanda aka yi a 2017 trillion 7 ne amma sauki ya samu ma mutane da yawan wannan hauhawar farashi ya kwace komi ne to sai an yi fada da hauhawar farashi in bai gyaru ba to tattalin arzikin mutanen kasan ba zai gyaru ba tunda abin da suke samu ba gyaruwa yayi ba na galibin mutanen kasan kuma kasan za ta samu buduwa ne na bude sauran tattalin arzikin kasa wanda kasafin kuɗi ne zai iya wannan abin ya bunkasa harkan noma ya bunkasa harkan kasuwanci ya bunkasa harkan ma'adinai ya bunkasa harkan wasanni ya bunkasa harkan filafilai da sau irin waɗannan abubuwan kowa ya yadu ya samu karuwan kuɗi in ya samu karuwan kuɗi to shine fita ai daga recession domin recession kullum in zaka auna an fita daga tawayen tattalin arziki ka auna da kanka shin jin dadin da kake yi ya dan karu koko ya dan ragu in ya dan karu to kai ne abin bincike na farko akan karuwan in kuma ya ragu to sai ka koma kuma na wani in ka koma na wani sai ka koma na wasu sai ka koma na mutum 100 sai ka ce to a cikin mutum 100 suwa suka samu karuwan sun kai kashi 10 ko sun kai kashi 20 randa suka kace sun kai kashi 50 to an samu karuwa in sun kai kashi 60 an sake samun karuwa in sun kai kashi 70 an sake samun falala karuwa mai girma saboda haka ake kididdiga a yi magana na ilimi inda ake fada ma hukumomi abin da ke faruwa tattalin arzikin kasa
wannan falalar rayuwar ya kamata ta shafi sauran yan Najeriya kuma sauraron mu dan ina jin watakila da yawa mutane kamar har yanzu ba su fito daga irin rayuwa da suka yi a zamanin baya lokacin da akwai kuɗi a ƙasa ba yanzu kamar kuɗin ma ba sa yawo a cikin al'umma yanzu wani shawari za ka ba wa mutane ne da alamun mutanen ne ba sa bullo da wasu misali in rake kake sayarwa ka hada da wani abu ka ƙara saboda kasancewa akwai matsaloli abu ɗaya ba zai iya taimaka ba
wato ba mutane ne za a ba shawara ba hukumomi ne za a ba shawara saboda su mutane da samunsu da duk abin da suke indiya irin wannan tattalin arziki ne wanda gwamnati ta riga ta yi kuɗi ta kuma ajiyarsu take auna kasuwancin mutane, to sai gwamnati ta shigo ciki domin tattalin arzikin na hannunta. Ita ne ta shi yasa kasafin kuɗin yake hannun gwamnati. To a koda yaushe irin waɗannan shawarwari gwamnati muke ba, gwamnati ta kula da farashin abin da ake saya, kuma ta kula da wasu abubuwa da take na dokoki, musamman abin da ya shafi abin da mutane ke amfani da su. Mun yadda a kare masana'antunmu domin su ci gaba da yin aiki, amma muna da fahimtar idan masana'antun wasu suka koma suna amfani da su suna cutar da mutane, to gwamnati ta karye waɗannan mutanen, ta budo ta wata hanyar ta kawo mu mutane, domin mutanen su ne gwamnatin. Duk inda ta kai ga ƙasa kowa ya talauce, to ba wanda zai isayen fa abin da kake saidawa. Amma idan farashi ya daidai da mutum 10 ke iya siya, yanzu suka zama mutum 20 za su iya siya saboda farashi ya canza, to an taimaki tattalin arzikin ƙasan kenan. Amma in ga abu amma yi mugun tsada, an ce kuma tsadan wai ake so domin wasu su amfana, kuma to tsadan zai kure. Idan ya kure kowa zai kasa siya, in an kasa siya shi wancan din ma nashi zai fita, dan shi ma tsadan za abin da yake so tsada za ta zo ta cinye shi. Shi yasa tsada ta cinye kwangilolin gwamnatoci, abin da ake yin shi 100,000 yanzu ya zama 300,000, kaga an kwashe kuɗin gwamnati. Abinda za a yi shi a 10,000,000 yanzu sai ka sa 20,000,000, to wannan hawan farashi shike kwace arzikin mutane. Kuma kullum mu rinka dura da yawan mutanen ƙasa, kuma income din da suke samu nawa ne.
Madallan Malam Nasiru da Malam Yashau, za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ci gaba. A madadin duk waɗanda kuka ji muroyinsu, da Solomon Abu da Chubahiro Diodene da suka daidaita mana sauti, ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya, sai kuma mako mai zuwa da yardar Allah.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau, 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 amma ba bisa shashanci ba.